Daga birnin Washington DC, sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mukai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke amita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da kuma dalal. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kul da yaushe ake so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Murtala Faruk Sanyinna. Muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. Yau ranar Talata 14 ga watan Janairun shekarar 2020. Cikin shirin za ku ci babban bankin Najeriya da hadakar kungiyar manoman shinkafa sun bayo manoman rani tallafi. A kasar Ghana kuma za ku ji cewa bayan da aka buga wasu manyan takardun kuɗi ana wayarwa da mutane kai domin daƙile masu buga takardun kuɗin jabu. Sai kuma shirin a dawo lafiya da Baba Yakub Makir zai gabatar mana. Daga nan kuma sai shirin jaridin Jamhuriyar Niger da kuma ra'ayoyi da kuma sauraro kuke kira kuna ajiye mana. Amma duk waɗannan sai mun fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan hantsi. Ruruwan dalibai a wata shahararriyar jami'ar kasar Iran sun fito karara suka yi Allah waddai da shugabannin su a rana ta uku ta zanga-zanga tun sa'ad da gwamnati ta bayyana cewa ta harbo jirgin saman na Ukraine, wato jirgin saman passenger na Ukraine akan kuskure. A wasu hotunan bidiyo da dama da muryar Amurka ta samu, ɗaliban na jami'ar fasaha ta Sharif da ke Tehran, wata babbar jami'ar kere-kere, sun tattaru a wani fili a cikin jami'ar a jiya Litinin, inda suke tare da take wato tare kuma da sauraron wasu masu jawabai suna so kallon lamirin gwamnati. Muryar Amurka ta ce ba ta tantance da sahihancin hotunan ba. A cikin ɗaya hoton bidiyon, ɗaliban na rera taken sun kashe mana masu jini a jika, suka musanya da mullahs. Sun yi amfani da kalmar masu jini a jika domin girmamawa ga ɗaliban Iran fiye da dozin ɗaya da ke cikin jirgin saman na Ukraine wanda makami ya harbo da tashin sa daga Tehran zuwa Kyiv a ranar Laraba da ta gabata. A shekara ta 2003, shugaban ƙasar Najeriya a wancan lokacin Olusegun Obasanjo ya rattaba hannu ga dokar kare ƴancin ƙananan yara domin kare haƙƙoƙinsu da kuma kare su daga aikin wahala. Amma bayan shekaru 17, miliyoyin yara a Najeriya suna aiki mai matuƙar wahala domin samun kuɗin tafiyar da rayuwa da kuma tallafawa iyalansu. Masani fannin shari'a Ibrahim Kasin ya ce abubuwa da dama ne ke hana dokar ta yi aiki.
Unfortunately, in this part of the world, poverty and illiteracy.
Yace abin takeici shine a wannan sashe na duniya, talauci da jahilci da kuma riko da al'ada da dokokin addini na daga cikin dalilan da suka hana ruwa gudu na aiwatar da dokar ta kare haƙƙin yara a Najeriya. Ƙungiyar ƙwadago ta ƙasa da ƙasa ta ce kashi 43 bisa 100 na yara a Najeriya suna yin nau'o'i da dama na ayyukan wahala, dukkuwa da haramcinsa da tarukan ƙasa da ƙasa suka yi. Masana sun ce muddin ba a yi cikakken aiwatar da haramcin ba, yaran Najeriya da dama ba za su ji daɗin rayuwarsu ba. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ƙasar Rasha ta ce an sami gagarumin ci gaba a Moscow dangane da tattaunawar tsagaita wuta a Libya. To sai dai har yanzu ba a rattaba hannun yarjejeniyar ba tsakanin ɓangarorin biyu masu yaƙi da juna. Rasha da take goyon bayan Khalifa Haftar a gabashin ƙasar ta taimaka wajen samar da yarjejeniyar tsagaita wutar tare da haɗin gwiwar Turkiyya da ta yi shirin tura dakaru domin kariyar abokan adawar Haftar, wato gwamnatin National Accord da ke da mazauni a Tripoli. Manyan ƙasashe na ci gaba da shiga a rikicin, kuma yayin da ake fatan samun zaman lafiya mai ɗorewa, ana fargabar shiga tsakanin kan iya haifar da wasu illoli. Rabe-raben ƙasar ta Libya na ƙara ƙamari tare da gwamnatoci masu faɗa da juna da ke da ƙarfin soja, waɗanda kuma suke samun goyon baya daga wasu manyan ƙasashe daban-daban. 'Yar takarar shugaban ƙasar Amurka a jam'iyyar Democrat Elizabeth Warren ta ce Bernie Sanders ya yi jayayya da ita kan yiwuwar zaɓen mace a matsayin shugaban ƙasa lokacin da suka gana a shekara ta 2018. Warren ta fitar da sanarwa a jiya Litinin da yamma bayan da Sanders ya bayyana rahoton da ke cewa ya faɗa mata ba za a zaɓi mace a matsayin shugaban ƙasa ba a zaman shaci-faɗi maras tushe. gidan talabijin na CNN ya ruwaito a jiya Litinin cewa Sanders ya furuci ne a wani taro da Warren na shekara ta 2018 sa'ad da suke tattaunawa akan kudirin su na tsayawa takarar shugaban kasa. A cewar CNN, Warren ta fada wa Sanders cewa za ta yi muhawara mai karfi akan tattalin arziki kuma za ta iya samun goyon baya mai yawa daga masu zabe mata. An yi zargin Sanders ya amsa mata da cewa baya tsammanin za a zabi mace. Lamarin da ba haushi yadda makonni uku kafin zaben fidda gwani na Iowa kuma shekara daya bayan kebantacciyar tattaunawa ma'aikatan da ba sa ma cikin ɗakin za su iya ƙarya akan abin da ya faru a cewar Sanders a wata sanarwa da ya fitar akan CNN.
Murtala Faruk sanyin nake ne karanto labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To za mu fara ne daga jihar Taraba inda babban bankin Najeriya da haɗin gwiwar haɗakar kungiyar manoman shinkafa kasar suka bayo manoman rani tallafi kamar yadda za ku ji a wannan rahoton na Ibrahim Abdulaziz.
Yayin da masana ke gargaɗin yiwuwar fuskantar matsalar cimaka wasu ƙasashe masu tasowa ciki ko hada Najeriya, yasa yanzu haka wasu ƙungiyoyin manoma a Najeriya yunkura domin fuskantar wannan ƙalubalen da ke tafe. Alal misali a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin ƙasar, kamar yadda ko alƙaluma ke nunawa, kusan manoman shinkafa sama da 5,000 ne ma yanzu suka fanzama zuwa fadamo domin soma noman rani. Yanzu haka dai kamar yadda ma kuke ji ina nan bakin kogin garin Jalingune inda su manoman ranin suka soma bayan ruwa ga gonakin da suka soma nomawa. Amma daidai wannan lokaci da manoman suka dukufa a nata bangaren, haɗakar kungiyar manoman shinkafa ta Najeriya Refan ta koyi nguro tare da haɗin gwiwa da babban bankin Najeriya CBN domin ba tallafi ga manoman. Honorable Tanko Bobo Andemi da ke zama shugaban kungiyar ta Refan a jihar Taraba ya ko bayyana da wannan talafi ma yake a yanzu.
Muka tafi mitin Abuja aka gaya mana fa hakkin karbo kayan na wuyan mu ne. Mu rifan chairman na jihohi. Saboda haka wanda muke so mu ba su kayan mu tabbatar cewa manoma ne. To mu kuma muna da inda karfin mu ya kare. Domin da zaran mutum sunan shi ya shiga CBN suka verify nashi suka validate sunan shi ya fita bane da karfin hana shi. Amma kuma dole sai ya bi kai da kamun bashi kaya.
To ni dai manoman da aka bawa rancen suka bayyana jin dadin su. Tare ma da sabala ya ji kalkarun da suka dauka.
Na samu irin shinkafa da taki buhu hudu, to generator da kuma magani gungumi goma. Zan je noma gona shinkafa da shi.
Sunana Mary Audu Garba. Na samu engine pump, na samu irin shinkafa da su maganin feshi. Zan yi noma. Ina kira yan uwana iyayen mata su dage don zama haka ba abun yi ba amfani.
Ga masana haka noma da ce maka irin su Dr. Bala Muhammad malami a jami'ar jihar Taraba ta su na ko ganin dole fa gwamnatoci su hada kai da kungiyoyi masu zaman kansu domin fuskantar wannan kalubale na karancin abinci.
Haɗaka yana da kyau domin zai taimaka ta hanyoyi da dama. Kaɗan daga cikin hanyoyin zai bunƙasa tattalin arzikin Najeriya, zai samar ma marasa aikin yi aikin yi, sannan zai samar ma su manoma kuɗi, sannan kuma za a samu kyakkyawan dangantaka ko alaka na tattalin arziki tsakanin ƙasa da ƙasa. Haka wannan ma zai ƙara rabano wa Najeriya.
Hukumar abinci ma ta Majalisar Ɗinkin Duniya FOA na magargaɗin samun matsalar ƙarancin abinci a wasu ƙasashe ciki ma har da Najeriya sakamakon matsalar tsaro da suka hada tashi-tashin hankula na manoma da makiyaya ga ta ƴan Boko Haram, kana kuma ga sabon matsalar garkuwa da jama'a wanda ta tilasta wa manoma da dama barin gonaki. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To madalla gaida Ibrahim Abdulaziz. To daga Najeriya kuma sai kasar Ghana inda aka buga manyan takardun kuɗi da ake kuma wayar da kan al'umma ta hanyar da za su iya bambance takardun kuɗin kuɗaɗen boge. Redwan Abbas ya haɗo mana da wannan rahoton.
A watan Nuwamban shekara ta 2019, bankin Ghana ta buga sabon kuɗi na CD 100 da CD 200 da kuma kwandalan CD 2. Yanzu haka dai bankin Ghana na gabatar da shirye-shiryen waye kan al'umma duk faɗin ƙasar su taimaka wa waɗanda sun kai ruwa suka yi saki, musamman ma'aikatan banki da rukunonin aikin kuɗi da ba bankuna ne ba. Suna ƙarci sifofin tsaro da ke kan sabon kuɗi. Wannan
yana da muhimmanci tunda masu buga kudin jabu na da sha'awar manyan takardun kudin yayin da yake daukan dan lokaci kan mashin kidayar kudin da sauransu su saje da sabon kudin da yake bayyana sifofi da sauran dangin tsaro na kwandalar CDB Mr. Ofori ya bayyana cewar akwai abin da muka gano a watan Mayu sai ranar Alhamis 8 ga watan Afrilu muka bada sanarwa muka bayar da kayan aiki wayar da kai da duk hotuna ba abin da muka koyi waye kai ne kamar yadda muke yi din nan yanzu domin mun san ranar da muke so mu kaddamar da kudin shi yasa su kuma sun shirya su kaddamar da nasu kudin na jab saboda sun gan hotunan sun gan kayan koyarwar da zamu yi amfani da su da dai duk komai dan haka suna shiri a haka mu kuma muka koyi wani abu a wurin su da mun fito da shi su kuma sai su fito da nasu abinda kenan ke sa ake samun takardun kudi da yawa to amma yanzu mun riga mun kai ga waye kan jama'a cikin hanzari kuma mutane sun gane yanzu don shi hikimar ita ce mu hanzarta kaddamarwa kan lokaci da za su gano hikimar da ke akwai mun gama waye kan kowa duk fadin kasar an kuma fahimta Mr. Ofori ya gargadi al'umma kar su yi amfani da sigar tsaro daya na kudin wurin tabbatar da sahihancin sa amma su yi amfani da sigogi daban-daban da ke akwai Ridwanullah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
to a gaida Ridwan Abbas kafin mu kai ga shirma na gaba a shakata da wannan waka to har yanzu da antara da sashen Hausa na muryar Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu agun muke cewa karfe 2 da minti 13 na dare ga wani albishir
da tashi alfuma majiya mai tushe ba da ni sashi Hausa da BO mazayin ya zarje yan bayan
masu saurare albishirin ku
Allah yayi dare gari ya waye.
Ranar 21 ga watan nan ake cika shekaru 41 da kafa sashen Hausa na muryar Amurka.
A ranar ne kuma ake sake fasalin shirye-shiryenmu da fara gabatar da wasu ƙarin shirye-shirye sababbi ful.
Dadan gari.
Masu sauraron mu barkanmu da warhaka a cikin wannan shiri mai suna Dadan gari dake da manufar kawo muku tarihin garuruwan kasar Hausa masu da dadan tarihi. Shirin haɗin gwiwa da sashen Hausa na muryar Amurka VOA.
Kowa ya bar gida? Gida ya bar shi
kowa ya bar gida shiri ne da zai tattauna da wasu ƴan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma kokarin da suke yi wa al'ummar su
baki mai yanka wuya shiri ne da kan duba lamurran siyasa ci gaba dambarwa da kuma kalubalen demokradiyya a ƙasashen duniya daban-daban musamman a nahiyar Afrika
yanayi da muhalli shiri ne da zai rika tabo batutuwa da suka shafi yanayi da kuma irin kokarin da masu ruwa da tsaki suke yi domin magance matsalolin da ake samu
matasa a duniyar gizo shiri ne da zai duba alfanu da kuma illolin kafafin sadarwa ganin yadda kafafin sadarwa na zamani suka zama mana kamar anta da jini
kasuwa akai miki nuni kasuwa
akai miki nuni
gaskiya mu nan muna kirma masu ciniki
da nawa kika siya gaskiya
na ce dubu
a ya wuce gaskiya ya wuce kara mun sai da
mai
gaskiya da 500 muke sai a na sani ai to ai kasuwa ne ko ba haka ba ki dai bashi da 400
kasuwa a kasa
wani kaya sai amale labarai da shirye-shirye sai sashen Hausa
sashen Hausa na murya Amurka
duniya a tafin hannunku
to masu raro za ku iya aika mana sakonninku game da wannan rana ta hanyar email address mu wato hausa-service@voanews.com ko kuma ta wayar tarho akan lambar mu alamar tarawa 1-202-205-9945 yanzu dai ga shirin mu na gaba
ya adawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na adawo lafiya Baba ya kuma makiri ne daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A cikin shirye-shiryen mu na sabon shekarar 2020 muna duban alƙalumar da hukumomi masu kula da ababen hawa a ƙasashen mu suke fitarwa na hatsarin ababen hawa wanda aka samu a shekarar da ta ƙare. A mako da ya gabata mun faro hira ne da Isa Ali shugaban kungiyar VALD mai zaman kanta dake fafutukar rage hatsarin a Ghana. Ya faro bayanin dalilan da suka haddasa hatsarin ababen hawa a Ghana a bara. Lamarin da ya sanadiyar mutuwar mutane kusan 300.
Mun ka duba kuma kan batun shaye-shaye. Kaga lokacin sai kaga kuma mai tuka mota ma bai sha giya ba. Shaidan kaman jama'a kuma saboda mu ce da yawan jama'a population kenan mun ka duba kowane sai mu ce shekara dai sai mu ce jama'a yawa dai ake tsayi. Ka gane duniya duka ne. To wannan kuma sai kaga ababen da ya fi a yi amfani da su kan titi mu ce kamar traffic light haka shi na wani can mu ce mutan da ke iya bar bututu su tsaya su ketare kaga wurare da dama ba wannan can mu ce wannan wuta traffic light din nan kaga kuma akwai jama'a kuma da yawa to mun ka duba kuma yanzu gaskiya jama'a na neman arziki sosai mun duba muna da commercial cars kenan motocin haya kaga muna da wanda muke cewa trotro kenan wadanda yake dukan dai mutane 15 zuwa dai 20 su suna nan kaga sannan kuma muna da kuma wadanda ke dukan dai mutane 5 taxi kenan da yawa yanzu kuma babrorin nan muka duba wasu shekarun da ya wuce gaskiya ba amfani da motorcycle kaga ne ba hayan su amma shekarun da ya wuce ne kaga saboda yawan traffic kaga ne da ya zo mana yanzu sai ka ga kaman jama'a na haya mutu sai mu ce babururi kaga ne ana haye kaga sai ya bari yanzu titin gaskiya ya zama matsala kaga ga trotro suna neman passenger suna tsayawa inda bai kici tsaya ba da taxi kuma suna neman jama'a kuma a shiga motarsu sannan na baya kuma sai ka ga kuma yan babururin da
kayi magana kace direbobi suna tsayawa inda bai kamata ba wannan aiki ne na ainihin ita hukumar ƴan sanda bai kula da sha'anin motoci kuma ita ana mata zargin cewa a koda yaushe jama'an wannan hukumar maimakon su kula su tabbatar da ana abin da ya dace idan sun kama direba yayi kuskure ko yayi laifin da zai iya kawo hatsari maimakon su kai shi a jakunnin mai shi sai kawai su da su yi ta karban cin hanci suna karban na goro akan hanya suna saki mutane na rashin da'a akan hanya
maganar ta gaskiya ne gaskiya akwai an samu matsaloli da dama har ma an dai ka duba ma kan social media akwai wasu da ma sun ke record wasu yan sanda da ke an san gudu kaga matsalar da ke ciki ne kaga yan sanda gaskiya in su abin da yasa kaga gaskiya durobobi kuma in sun ka shiga cikin wannan sai mu ce al'amari sai su ma su iya su ba da wannan kudi misali kamar in mun ka duba sai mu ce kasan mu na Ghana kaga yan sanda ya kama direba kenan ya yi laifi kaga in ya dinki wannan direba kenan in zai bi da wannan direba kan yanda doka ta fari kaga yanzu za a duki wannan direba a kai shi sai mu ce gidan yan sanda ya je ya rubuta maganan bakinsa sannan washe gari kuma a kai ne shi kenan sai mu ce kotu kenan in ya so alkali kuma ya bada hukunci gaskiya sai ka gan kamar yana iya wasu ya duki kwanaki uku zuwa hudu
to amma dokan kenan ai
saboda irin dokan kenan amma mun ka duba yanzu kaga ci gaba ya zo akwai wasu garurukan da kaga da direba ya yi laifi nan da nan akwai abin da ake ce sport fine kenan
a ci mai shi tara nan take
a nan take in sentencing da za a ba mai shi ne sai a ba mai sai da zai da shi ya biya kaga su ba ce mu ce direbobin nan su ma kiniki suke yin kan hanya to mu ka duba saka da kamar mai shi ya ba a dan sanda wani kuɗi kadan sai a sake shi ya ci gaba da aiki kuma kaga mun ka duba ba wai mun ka duba gidan sai mu ce shari'a ba muna da su da yawa ba ne kotu aka kaman ka an kama ka ka ce ko tun kana aiki ne mu dake shi ma to ba ma driver da ma ke cinici kan hanya ba mu ce private driver kenan private driver ma ka samu matsala kan hanya ka gane ai ka gashin turai nan da nan sai ka gan kaman ka sai mu ce foto kenan sai ka ga kan hanya an tekin ka foto kuma dan sanda ma yana iya baka takarda in kai ne shi ne sai a baka takarda an juma sai kai da kanka ka je ka biya irin nufin da kai amma gaskiya nan babu da shi haka nan sai ka ga kamar dan sanda don ka duba direba in ya duba in ya je gidan hukuma in dai kamata zai biya mu ce dai sai mu ce miliyan biyu ko ba haka ba shi sai yan sanda ya ce ya kawo 500 kaga yan sanda ya kawo sai mu ce kusaci
daga wannan batun karban na goro da ake zargin jama'an yan sanda za mu tashi a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya
to madalla a gaida baba Yakubu yanzu kuma ga Solomon bar ma dauke da sharhin jaridin jamhuriyar Niger
za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sahel wacce ta ruwaito cewa majalisar tsaron jamhuriyar Niger ta gudanar da taron gaugawa a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Isu Muhammadu bayan mummunan harin da ya haddasa asarar rayukan sojoji 89 a tsakiyar makon jiya a barikin Shinagodar da ke yankin Tilaberi yayin da su ma 'yan ta'adda ba su ji daɗin gamin ba ganin yadda askarawan suka hallaka musu mayaka 77 jaridar ta ce zaman makokin da aka fara a jeli Litinin na daga cikin matakan da hukumomi suka dauka a yayin wannan zama jaridar Levalement ta mai da hankali a game da canjin shugabancin da aka samu a rundunonin mayakan jamhuriyar Niger a jeli Litinin matakin da ke da nasaba da yanayin tabarbarewar sha'anin tsaro akan iyakar kasar da Mali jaridar ta ce sabon komandan rundunonin mayakan General Salifu Modi cikakken soja ne da ya samu galolinsa saboda kwazo a fagen daga misalin yadda aka gani a lokacin da aka yi fama da tawaye a shekarun baya a arewacin Niger da kuma bajintar da ya gwada a yayin fafatawa da kungiyar 'yan ta'addan ACMI abinda ke kara masa daraja a idon dakarun kasar jaridar ARN4 na cewa wasu sojoji sun yi bore a barikin Ikrafan ta gundumar Abala a yammacin Lahadin da ta gabata inda suka yi ta harba bindigogi cikin yanayin bacin rai jaridar ta ambato wani dan majalisar dokoki mai wakiltar wannan yankin da abin ya faru na cewa rashin jin dadi a game da yanayin hadarin da suke ciki sanadiyar tabarbarewar al'amura ne yasa waɗannan matasan sojoji tayar da kayar baya lamarin da yasa suka kauracewa sansanin su don zuwa garin Abala makarkare da jaridar La Rue de l'Histoire wacce yake cewa har yanzu jagoran 'yan adawa Hamma Ahmadu na jiran ganin shugaba Isu Muhammadu ya yi masa ahuwa don fitar da shi daga kurkukun da yake tsare jaridar ta ce magoya bayan shugaban na jam'iyyar Model Lumana sun yi zaton shugaban kasa zai saka hannu akan takardar da za ta fitar da shi daga gidan sarka a albarkacin sallar jamhuriya ta ranar 18 ga watan Disamba amma shiru sannan suka shiga tunanin mai yiwuwa wannan ahuwa ta samu albarkacin sabuwar shekarar nan ta 2020 nan ma shiru wato dai murna ta koma ciki game da wannan fata. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule, yanzu kuma sai wasu kaɗan daga cikin sakonnin da kuma sauraron ku kira ta wayar mu kuna ajiye mana.
Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America, sunana Sallami Joja Kagara, jihar Niger, Nigeria. Halin gaskiya ina kira ga gwamnan jihar Kaduna hanyar Benin gwari zuwa Kaduna a wannan hanyar na tashi ga wani hali. Ya kamata gwamnan jihar Kaduna a mai da hankali sosai a kan abubuwan da yake faruwa a hanyar Kaduna. Saboda motocin da aka kona a hanyar Kaduna, akwai motoci na Kagara da Fandogari wanda suka shiga wannan halin. Allah sa gwamnan Kaduna ya ji kukan da abin da yake faruwa hanyar Benin gwari zuwa Kaduna.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka, sunana Gambo Barau Fatos daga tsohuwar kasuwa a garin Fatos. A yau ina so da mika sako na godiya da kuma yabo zuwa ga sanatan mu na Zambi Alhaji Ibrahim Mami a bisa samun mana aiki da zai yi aka fara a garin Patosku wadda ya tashi daga guwar kwamfurin da ta zo gidan Jibir Janko mai sauran kenan, sannan da wadda ya tashi daga gidan Jibir Janko ya shiga cikin tandari za a yi mana kwalta.
Salamu alaikum shafa sunari Amurka mai magana Alhaji Musa Amurka daga cikin Nigeria. Ina sa sakuna da yan Najeriya da su daya suka nufa zukatan mai hankali kuma ji tsoron Allah da dinga arka masu kyawu da ɗauki jarabawa duk wanda Allah ya kawo mana ji tsoron Allah da dai mai kusa da su garba ba su Najeriya da ta mutu kuma Allah ya haɗa mu sai ba wani da wani dan ne shugabannin da Allah ya ba mu in suna da kyau in ba kai mai hankali mu Allah mu musu Allah shi yasu da sun kawo mana wasu abubuwa da ba mu gane ba. Muna fata ke kyawun su da su Allah ka taimake su ya ba su lafiya ya ba su lafiya. Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu Sokoto daga lokar Gambo. Ni an kudi sanin sako na daga Adal mai wakil Kaggada. Mu dai wakilci mu shi kawai talakawan lokar Gambo ɗin Gada. Mu dai ba mu ga amfanin shi ba. Ɗan jarida ku ko ku gani yauro wanda jama'a tsakanin Karasaka gari ya fi 20 kogowar da suka sha tare da dabbobi. Allah kamun shigoyi masu tsoron Allah.
Assalamu alaikum sashen Radio America, sunana Ayuba Garba Imam daga garin Katsin Madaki a jihar Bauchi. Yau ra'ayina zan roki gwamnatin tarayya da gwamnatinmu na jihar Bauchi, muna so su yi haɗin gwiwa su yi mana wasu hanyoyi. Na farko hanyar da ta tashi daga garin Durun ta shiga garin Nata sai ta wuce garin Rauta, sai kuma hanyar da ta tashi daga garin Katsin Madaki ta shiga garin Ringin ta wuce garin Bakin Kanaka, sai kuma hanyar da ta tashi daga garin Gameru ta shiga garin Siri Babba.
To mazala, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Kasar filo ɗaruruwan ɗalibai a wata shahararriyar jami'ar ƙasar Iran sun fito ƙarara suka yi Allah wadda ya da shugabanninsu a rana ta uku ta zanga-zanga tun sa'ad gwamnati ta bayyana cewa ta harbo jirgin fasinja na Ukraine akan kuskure. A wasu hotunan bidiyo da dama da muryar Amurka ta samu, ɗaliban na jami'ar fasaha ta Sharif da ke Tehran sun tattaru a wani fili a cikin jami'ar a jiya Litinin inda suke rera take tare kuma da wato sauraron wasu jawabai masu sukan lamirin gwamnati. Muryar Amurka dai bata tantance da sahihancin hotunan ba. Ana ci gaba da bayyana wato munin rashin aiwatar da dokan nan ta mai kare yancin yara ƙanana a Najeriya, wace tun a shekara ta 2003 shugaban ƙasar Najeriya a wancan lokacin shugaba Obasanjo ya rattaba mata hannu domin kare haƙƙoƙi da kuma kare su daga aikin wahala.
To madalla masu rauro anan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can da la'asar idan Allah ya kai mu za ku zo su daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Za ku iya zira shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Murtala Faruk Sanyin na daita na gabatarwa sai kuma Salaman Abu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu ne Dal Smith. Ni Sarfil Hashin Gumel da na haɗa kuma na gabatar nake cewa sai Allah ya ƙara haɗa mu. Assalamu alaikum.